sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 20 ga watan Yulin shekarar 2022. Bayan labarin duniya, za a ji cewa matasan jamhuriyar Niger sun gudanar da wani taro kan maganar samar da bada tazara tsakanin haihuwa. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ƴa mace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Alheri Abdu da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Masu ba gwamnatin Amurka shawara sun ce ya kamata mutanen da suka manyanta Amurka waɗanda ke ɗari-ɗarin yin allurar rigakafin COVID su tunanin karɓar sabon maganin rigakafi na Novavax. Bisa ga bayanin ƙwararrun, wannan sabon rigakafin ya fi kusa da rigakafin da aka saba yi na gargajiya fiye da sauran nau'ikan guda uku da suka ba da izinin karɓa sau biyu. Hukumomin gwamnatin tarayyar Amurka sun ba da izinin yin wannan allurar kashi biyu a makon da ya gabata ga manya, amma tilas ne sai hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta amince kafin a fara amfani da shi. Kwamitin ba da shawarwarin na hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ne ya amince da yi amfani da sabon maganin rigakafin a ranar ajiya talata, yayin da ake bukatar daraktan hukumar ya ba da izini kafin amfani da shi. Kamfanin sarrafa maganin rigakafin da ke jihar Maryland ya ce yana fatan Amurka kuma za ta amince da karɓar rigakafin zagaye na biyu domin ƙara kaifin na farko da kuma amfani da maganin wajen yi wa matasa rigakafin ba tare da daɗewa ba. Daga ƙarshe, adadin baƙaƙen fata da ke mutuwa ta dalilin shan ƙwayoyi fiye da kima a Amurka ya ƙaru a shekara ta 2020 idan aka kwatanta da shekara ta 2019 sakamakon ɓullar cutar COVID-19 da ta kawo cikas wajen samun kula da lafiyar al'umma da kuma rashin daidaiton launin fata da ake ƙara samu, kamar yadda wani rahoto na hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ya fitar a jiya talata. Ana samun ƙaruwar mace-macen na baya-bayan nan ne sakamakon ƙaruwar shan maganin fentanyl da aka sarrafa ba bisa ƙa'ida ba, a cewar hukumar ta CDC. Daga cikin muhimman abubuwan da aka gano, akwai yawan mace-macen da ake samu tsakanin maza baƙar fata 'yan shekaru 65 da haihuwa, wanda ya kusan ribawa har su 7 na takwarorinsu fararen fata. An kuma samu ƙaruwa mafi girma na mace-macen tsakanin baƙaƙen fata 'yan shekaru 15 zuwa 24 da ya ƙaru da kimanin kashi 88 cikin 100. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dala Amurka tana ƙara ƙarfi na ban mamaki akan sauran kuɗaɗen duniya a wannan bazarar. Darajarta ta cira sosai idan aka kwatanta da darajar euro da yen da kuma sauran kuɗaɗen ƙasashen duniya, abinda yake da tasiri sosai a ƙasashen duniya da kuma cikin Amurka. Bisa ga bayanan ƙwararru, abubuwa guda biyu da suka sa dala Amurka ta fara cirawa tun shekarar da ta gabata da kuma ci gaba da ƙara ƙarfi cikin sauri a wannan lokacin na rani sun hada da shawarar da manyan bankunan Amurka a asusun gwamnatin tarayya suka yanke na ƙara kuɗin ruwa da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yadda masu saka hannayen jari na duniya suka fara maida ƙwadarorinsu zuwa Amurka sabili da rashin tabbas biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Ƙarfin dalan Amurka mai yiwuwa zai yi tasirin gaske wajen rage hauhawar farashin kayayyaki a Amurka da rage matsin da farashin kayayyaki ke fuskanta a kasuwannin duniya da kuma nawaitawa ƙasashe matalauta da aka ba bashi da dalar Amurka.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Kasancewa a jamhuriyar Nijar ne, ƙididdigar Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna cewa kowace mace a Nijar kan haifi aƙalla yara 7, abinda ke saka ƙasar a sahun gaba a duniya wajen yawan haihuwa. Wannan shi yasa wasu matasan jamhuriyar Nijar suka haɗu a jihar Tawa domin tattaunawa kan maganar samar da bada tazara tsakanin haihuwa, maganar da ta janyo cece-kuce a kasar tun lokacin da shugaban kasar ya so ya ja hankulan 'yan Nijar game da wannan batu. Wakilin mu Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana.
A garin Tawa ne matasan jamhuriyar Nijar suka share kwanaki uku domin tantamnawa akan sha'anin saka sarri tsakanin wannan da waccan haihuwa. Ta la'akari ɗayan da kasar jamhuriyar Nijar ta wata kwarorinta na duniya shashawo wajen yawan haihuwa, inda wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ke nuna cewa jamhuriyar Nijar ɗin ce ke kan gaba a duniya a wannan fannin, inda kowace mace ke haihuwa ƙalla a kasar su bakwai. Shin ta ina ne matasan suka kutso a cikin wannan zancen a jamhuriyar ta Nijar, sanar cewa mafi yawancinsu ba su da aure? Wannan ita ce tambayar da na yi wa jagoran shirya wannan taron, cewa da Abdulsalam Abubakar.
Kaga in ayi batun sa ribatun lahiya ne, lahiya ko ce ni kai matasa, mu ne muka hi kowa yawa a cikin ƙasa ta Nijar, su tu mata kuma mun hi kowa fuskantar kalubale ta lahiya, da haka wannan aihe na ba a shirya ba. Kaga in akwai mutanen da ya kamata su kula da watan magana ta sasari, mu ne saboda sa sarari abu ne wanda zai baka dama ka tsara, shi ne muke nufi. To mutane ka san kowa da yadda yake gane a al'amari, ana bukata a yi danda wanda al'umma ke alfahari da shi.
Taron matasan da suka bullo daga kowace kusurwa kasar wata dama ce ta yin wannan batu da ke kasancewa tamkar ruwan zafi abin tafi sa a kasar da mafi yawancinta musulmi ne. Shin menene gudunmuwar da matasan za su bada domin hankalto 'yan Nijar akan wannan batun? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Nadia Amadu da ke halartar wannan taron.
Gudunmuwar da za mu kawo, gaskiya mun dai muna gani abubuwa da yawa da ke shafan ɗiya mata. Ni a matsayina na ɗiya mace ban ce a dakatar da aihuwa. Me yau ana gani ba sai an waɗi ba mata suna wahala wurin aihuwa. Wasu sai ka ga ɗiya mace ba ta kai 15 ba aihuwa 1-2-3 an samu matsala, miji ma daga nan ya maida ita gida. Ko sai ga wasu kuma ga su babu arma ana ta aihuwa yau ai ta saki cikin gari, aihuwa ana son ta, amma kai ɗiyan da zaka samu zaka tarbiyar da su kuma wanda zaka iya samu ka kula da su.
A cewar ɗaya daga cikin matasan da suka halarci wannan taron, Muhammadu Abdullahi, ana fa buƙatar jama'ar ƙasar su hankalta game da wannan maganar.
Ana so a ga mukuwar kuwa kowa ji, dan ka doka biskan harkar su ɗan mata wannan masu zama bakin titi suna yin abubuwa mai basan yadda ya kamata a yi ba. Ba zancen an juye mini kai ne saboda in hana aihuwa ba, zance ne na saboda mutum ya kare lahiyar jikin shi ne. Biskan ta wannan hanya ana iya ɗaukar cututtuka dama.
A kwanakin baya wannan zancen na saka sarri tsakanin wannan da waccan haihuwa ya janyo murtani da dama, bayan da shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar ya tabo shi, abinda ke saka azayar tambaya ko matasan na iya kasancewa karnan farauta ne game da wannan zancen. Ga shugaban taron Abdulsalam Abubakar da amsa.
Ba abu ne wanda za a ce je ne aka yi shi da president ya fito ya yi mawa jama'a wannan hira, kungiya ta jima tana wannan ayyuka. Ba wai an tuso mu wadan wannan magana ba, nauyi ne matsayin mu na matasa. Mun ga abun da ya cancanta a cikin jama'an mu shine mu tashi duniya mun hi kowa aihuwa, ba aihuwa me kaka.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga Tawa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga alheri dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei a jiya Talata a birnin Tehran, inda ya tattauna akan harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu, yayin da kuma ya gana da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a kokarin dawo da fitar da hatsi daga Ukraine da yaki ya daidaita. Wannan dai ita ce ziyara farko da shugaban Kremlin din yayi a wajen tsohuwar tarayyar Soviet tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, yayin da Moscow ke fuskantar ci gaba da kakaba takunkumin tattalin arziki da kasashen yammacin Turai ke yi saboda mamayar da ta yi wa Ukraine. Russia na kokarin karfafa alaka mai karfi da Iran da China da kuma India. Ita ma kasar Iran da ke fuskantar takunkumin tattalin arziki da kasashen yammacin duniya ke ci gaba da yi a Amurka kan shirin nuclear Tehran, ta bayyana fatan ƙara kulle dangantaka da Rasha. Tattaunawar da Putin ya yi da Erdogan ta mayar da hankali ne akan shirin sake fitar da hatsi daga Ukraine zuwa kasashen ƙetare kamar yadda ake yi a da kafin mamayar. Ana sa ran Rasha da Ukraine da Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya za su rattaba hannu kan wata yarjejeniya a cikin wannan mako da nufin dawo da jigilar hatsi daga Ukraine ta tekun Bahrain. A halin da ake ciki kuma, uwar gidan shugaban ƙasar Ukraine Olena Zelenska ta gana da takwararta ta Amurka Jill Biden a fadar White House a jiya Talata. Matan shugabannin ƙasar sun yi ganawarsu ta ƙarshe lokacin da Biden ya kai wata ziyarar bazata a yammacin Ukraine a watan Mayu, inda suka ziyarci wata makaranta kuma suka haɗu da yaran da ke ba da kyaututtukan ranar iyaye mata. Fadar White House ta ce Zelenska ta ziyarci Washington ne domin nuna irin asarar da cin zarafi da Rasha take yi wa Ukraine ta janyo. Sun kuma tattauna kan ci gaba da goyon bayan da Amurka ke baiwa gwamnatin Ukraine da al'ummarta yayin da suke kare demokuraɗiyyarsu tare da tunkarar irin tasirin da yakin Rasha ke yi wanda za a ɗauki shekaru ana jin raɗaɗinsa. Zelenska ta kuma gana Litinin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Zelenska da Blinken sun yi magana game da gagarumar asara da mamayar Rasha ta janyo ga rayuwar bil'adama. Ya kuma bayyana cewa Blinken ya jaddada kudirin Amurka na tallafawa Ukraine. Ziyarar ta Zelenska kuma ta hada da zuwa Majalisar Dokokin Amurka a yau Laraba don yin jawabi ga 'yan majalisa.
A gaida Alheri Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka.
Shirin mun sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cikiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado ma tsofofin baza na kosa ba karshen labaran da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba.
To madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watsa shirye-shiryen ne akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon yammaci a makon da ya gabata, mu yi duba akan wata makarantar ma'aurata da ke garin Dingas a Nijar, wacce aka kafa ta da zumbar magance matsalolin da ma'aurata suke fuskanta karkashin wata kungiya girma wacce take samun tallafin asusun Amurka, wato USAID, wanda a sakamakon wannan makarantar an samu raguwar matsaloli tsakanin ma'aurata, a cewar mai kula da makarantar Malama Habu Adiza da wani mai bada horo Malam Hamza Muhammadu. Kuma lokaci ya ci mana a sa'ilin da Malama Abu Hadiza take cewa
can da aka gwada an ga ci gaban shi kamar da yanda suka faɗi ci gaba, gaskiya yanzu in kuka shiga karkaran magana sai kun ci alhamdulillah. Kuma kullum ban mu gaji muna masu hannu da shuni, muna musayar CSID, gaskiya muna musu godiya. Tunda da farin da muka je mun mai da suka faɗi cikin garuruka mun samu matsaloli da dama, sai a ce wannan sabon addini ne suka kawo mana, sai a yi ta shanyewa. Yanzu daga baya da mutane suka ga muhimmancin abu, abun kun ga dai na gaya muku, daga ikon daga makaranta 44,577 da kuke, kuma har yanzu akwai masu nema a zuwa ƙara musu. Mun ga sauyi da in kuka zo kuka zamna haka, mu je cikin garuruka mu shannin karkara, mu je mu ci a huto taro maza da mata wallahi ga da wuya kaga maza da mata a zo a zauna waje guda.
To a yau mun laika babban birnin jihar Plateau da ke Najeriya domin jin ra'ayin malama Umul Khairu Abdulmumin Iliyasu. Ai sauraro lafiya.
Kasancewarki mai bada shawarwari ga ma'aurata ko masu shirin yin aure, zan so in ji ra'ayinki game da wata makaranta kasar Niger wanda ake kira gidan ma'aurata. An kafa makarantar ne da zimmar horar da ma'aurata akan zamantakewa na aure, duba ga irin matsaloli da ake yawan samu a gidajen aure. Na farko ma ba za a dauke ka a makarantar ba face sai kana da aure, kuma dole sai da matar ka za ku je tare, duk darussan da za ku dauka tare za ku dauka.
A hakikanin gaskiya wannan abu ne mai amfani matuƙa, domin kin ga akasari rashin samun irin waɗannan makarantu da suke warware matsaloli da yawa a cikin al'ummar mu shi yake kawo ci baya ga auraren. Wani lokaci zaki samu ma'auratan suna da wani abu da ya shige musu duhu wanda idan da sun samu warakar shi zai kawo zaman lafiya sosai da ƙarin danƙon soyayya tsakanin su, amma su basu sani ba. Kuma duhun kai ya saka mutanen mu ba a samar da inda za a koyar da su ba, kuma su ba za su iya fita su tambaya ba. To amma idan aka zo ga matar ga za a yi bayani akan abubuwan da ya shafi mata, za a kuma yi bayani akan abubuwan da ya shafi maza. Kin ga kowa ya sami ilimin yadda zai yi ya dabbakar da kwanciyar hankali da bada gudumawa a zaman lafiya a tsakanin su. Kuma bugu da ƙari yin hakan shine zai sa ilimin ba zai tafi inda bai kamata ba. Ma'ana wani wanda bashi da aure ba zai zo ya ce yana da aure a koyar da shi ba, ya Allah ya je ya amfani da shi a yadda bai dace ba. Hakan gaskiya ci gaba ne sosai shi makarantar ma'auratan zai samar. Na tabbata waɗanda suke da wannan makarantu a wajen su za su ga amfanin shi sosai.
A game da batun irin nasarorin da makarantar ma'aurata ya cimma, kuma malama Hadiza ta ce
yanzu alhamdulillah tunda wannan makarantun nan suka zo matsaloli sun rage. Sai kaga ana shawara in miji na da matsala ya tattauna da uwar gida, mu ma muna jin dadi in muna ga suna wannan ko cikin makarantun ne muka je, sai kuga suna zamne suna walwala ba kaman da ba. Da da wuya sai kaji namiji ya ce mace zan zo in zauna da ita, amma yanzu da hadisan da ake kawo musu an kwatanta musu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ya yaka da iyalin shi. Kishiya da kishiya da ana tashi hankali, amma yanzu alhamdulillah sai kaga kishiya da kishiya abun wani bi an mamaki yake ba mu. Ko kaga ɗiyan wance kaga ɗiyan wance baka gane ya tsakanin su bambanci. Mun ga masu garurukan da muka je haka suke janyo mu su ce madam mun gode mu wannan furoshi girma. Masu gari ke cewa da ba a yin wata guda ba a samu sakin army 10 ko hiye da haka nan. Ba a yin wata guda ba a samu hushi ba tsakanin miji da mata. Suka ce su tunda aka kawo musu wannan husa'a ta makarantar ma'aurata gidan iyali mai jituwa wallahi an rage musu yaunin shari'a. Kun kuka ida kai sati 8 kuka ida sai ku to kuna da littafi sai ku zo cikin gari ku yi ta yadawa wanda ba su samu dama shiga cikin makaranta su ma su samu bayani.
Kina gani samar da tsari irin wannan zai taimaka wajen magance matsaloli na yawan mace-macen aure? Baya ga mace-macen aure, kin ga idan Allah ya azurta ma'aurata da zuri'a su ƴaƴan suke tagayyara idan a duk sa'irin da aka ce wai aure yana tangal-tangal ko kuma a auren ya tsinke ma.
Kin san ko mutum ya fito ne cikin wani ahali, idan ya zama duk iyalan da muke da su an samu warwarewar matsaloli a tsakanin auratayyar su, wasu ƴaƴan iyayen sun fita sun bar su ne, wasu kuma gwadataccen ilimin yadda za a gudanar da zaman ne har a ba wa yaran tarbiyyar da ya dace babu. To idan ya zama an magance wannan matsalar, ma'ana an ba wa iyalan ilimin da ya dace ta tsakanin zamantakewar su da tarbiyyar ƴaƴan su, ba matsalar tsaro ba, kowace irin matsala za a samu raguwarta, domin akasari akwai matsalar rashin ilimi a tattare da su.
Ko menene tanadin da makarantar ta yi wa waɗanda ba su da aure kasancewar sharaɗin shiga makarantar sai mata da miji ke samun gurbi?
Wannan tusurai yanzu sosai suna da mata kokowan a sanar da su, kuma kamar yadda ita malama Hadiza ta faɗa sun da ilimi kowa na buƙatar ya san shi, a nuna musu shi daga baya, mukan dawowa bayan darussa su he mu nuna musu daban, wani kila zai yi auren kafin zuwa gaban, to da yayin kokari zai yi a shigo da shi ciki. Sannan kuma na kira taro na musamman ni kamar gari na ina dauka, da naga abun kowa yana so, wasu suna jin abin kamar wayo, sai na ce musu gaba ɗaya ina kiran kowa. Aka zo aka tattaro aka taro, a takaice wasu da kuka suka tashi irin jawaban da yake cikin zamantakewa ta aure saboda sabanin dab yanda ba sa yi da. Yanzu kuma suka ji ga yanda ka'idoji suke yanda ya kamata a zamana lafiya. A takaice a yanzu gidan wannan nawa ya zama ma makarantar dukan shi, tunda ko ba ranar aikin ba shigowa ake ana tambayar iyalanmu yaya wannan tsari zama yake, kuma mun zama taurari a saman zamantakewa ta aure, kuma hakanan mutane da dama su ma sun zama taurari.
Wani taro da za ku yi a nan Jos babban birnin jihar Plateau mai take sallar masoya, menene makasudin shirya wannan taro? Sannan kamar da wa kike fatar za su halarci wannan taro?
Wannan taro ne muka shirya shi wanda muke fatan ya kawo maslaha ga matsalolin da masoya da kuma ma'aurata suke samu. Mun kira shi masoya ne kawai saboda su ma ma'auratan masoya ne. Kuma waɗanda nake fatan su halatta su ne masu aure da waɗanda suka yi aure ya mutu da ma waɗanda suke shirin yin auren domin su samu amsoshi a cikin.
Malama Hadiza ta bayyana kaɗan daga cikin sauyin da aka samu sakamakon wannan makarantar a Niger.
Ana samun kwanciyar hankali tsakanin ma'aurata. Ana samu muka ce shawara ta zo daya bisa tattalin arziki bisa harkar kiwon lahiya yanda nace muku wata alloba zata zo duka dai ana shawara sai ku ga mata hu suna kama ma maza hu ana gyara daki yanzu an gane muhimmanci sun gane in yayi mu duka ne ayi tanaji yanzu kun dauka cikin karkara da ana musguna ma mata yanzu alhamdulillah wannan musguna ma mata ya rage tunda an gane addini ma ya ce mace a kara mata kace kai ke mace kaza ke mace ko wani bugun mata wani fada wani zai yanzu wannan an rage shi a karkara kuma dalilin wannan makarantun nan ma'aurata
kai kalubale kike gani za a fuskanta idan aka ce za a kirkiri wannan
eh to dole za a fuskanci kalubale kasancewar kamar yanzu anan in aka ce za a bude wannan makaranta kin ga zai zama shine na farko mutane za su dan samu reservations kafin kuma su fahimci muhimmancin shi su joining duk da haka mu ma yana daya daga cikin abin da muke buri kuma magana taro hakika wannan ba shine taro na farko da na shirya ba muna yin tarurruka mun yi su a baya a kwanan nan ma mun yi wani kuma kowane taro da maudu'in da muke tattaunawa wanda zai shafi auren da zaman auren kuma alhamdulillah daga tarurrukan da muke yi zuwa postings da nake yi a kafofi na sada zumunta zuwa mutanen da suke tasowa su zo wajen da nake domin neman shawarwari alhamdulillah mun tseratar da aurarraki da yawa mun gyara wasu matsaloli da yawa kuma mutane da yawa sun samu waraka daga matsalolin su a tarurrukan mu wasu ba tare ma da sun yi magana ba idan suka zauna suka saurara sai su ji ai matsala kaza tayi kama da matsala ta kuma ga maslahar ta an bayar to amfanin irin haka kenan za mu dai ci gaba da karfafa mutanen mu idan ka sa dukiyarka domin ka karu da ilimin da zai shafi aure da kuma tarbiya to ka sa shi ne a wajen da zai amfane ka duniya da lahira
shi ma Malam Hamza yayi bayani a game da irin karbuwar da makarantar ta samu
mun samu sauyi ta bangaren da ana samu yawan rabuwan aure da raki wani dalilin ya kai a rabuwa ne bai kai ba yanzu dalilin samar da wa'annan makarantu an samu zaman lafiya tsakanin mataye da mazajen su na biyu yawan hushi a ce mace ta yaji ta tafi gida yanzu dalilin ana samun shawara shi ma babu wannan su sannan kuma ana samun shawara tare da tattalin arziki tare wanda da kafin wannan makaranta da wuya matarka ta iya kawo wani abu nata ta danka shi gare ka cewa a tattala shi ci gaba kai din ki kake ka kawo shi gurinta amma duk wanda suka samu wannan horo yanzu sosai an hwasa yanzu mata tallaba musu ake wajen dauko ruwa wajen yi musu itace da za su yi girki sannan kuma ana tallaba musu wajen wasu ayyuka da suka cancanta a kansu da dama ma ni daga cikin mutanen da muka horar sun sabke wa matayensu abubuwa da dama kada a dauki mata kamar bayi misali a cikin bada bayanin da muke muna gaya wa mutane rashin shawara da daddadar magana ya lalata mana zamantakewar mu gaskiya in muka samu shekara 1 zuwa 2 zuwa 3 kusan sai in ce duk karkara zaka bi ta kaga ana zamantakewa ta aure kama amarakullahu ta'ala kai mun muna ma guri a kiran da muke yi ga masu hannu da shuni abin ya wuce haka
mai sauraro duka-duka abinda shirin ciwon ya mace ya wannan mako ya kunsa kenan amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Tamar Abari da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya
a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awwal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru
sun fara shirin da nan wannan makon ne da jaridar da shi ta kasar jamhuriyar Kamaru wanda ta furta mana cewa kasar jamhuriyar Kamaru tana cikin hali tsaka mai wuya kan matsalar hawa-hawan farashi na man fetur a faɗin ƙasar Allah gwamnati ta ce ba za ta iya ƙara kuɗin tallafi ba wanda take yi ta ɓangaren man fetur ɗin ƙasar wanda yanzu haka al'umma suna jiran ƙarin kuɗin man fetur da za a yi kasancewar gwamnati ta janye tallafin da take wa al'umman kasar ta, wanda dai ya biyo bayan irin yadda kasar Ukraine da kasar Russia suke zama fatawa tsakaninsu kan yakin da suke yi, wanda ya kai sama da watanni hudu. Yanzu haka al'umman duniya suna cikin halin ya su, musamman ma kasar kamar ita ma wannan al'amari ya shafe ta na ƙarin kuɗin man fetur. Kasancewar kasar Russia tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe waɗanda suke sayar da albarkatun man fetur a faɗin duniya. Jaridar Economist kuma ta gurguta mana cewa a halin yanzu dai wani ɗan asalin jihar gabashin ƙasar ta Koriya Kamaru mai suna Roger Bonnet zai kafa wata katafariyar kamfani wanda zai taimaka wa ɗan asalin wannan jihar da aiki yi, domin za su dogara da kansu. Kuma wannan kamfani dai wanda zai jinkiro a yanzu haka zai ci gaba ne da tono albarkacin ƙasa, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta gabashin ƙasar ta Koriya Kamaru da su. Jaridar Kamarun Tribune kuma ta ce kungiyar HCR ta duniya masu kula da yan gudun hijira a ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun fara gudanar da wani binciken kwakwaf na yadda ƙasar ta Kamaru ta zanto ƙasa ba ɗaya tilo a nahiyar Afirka ta tsakiya da tafi karɓar yan gudun hijira daga ƙasashe daban-daban, waɗanda yanzu haka suka yi turo a ƙasar Jamhuriyar Kamaru yau sama da shekaru goma. Ƙasar ta ba su matsuguni da kuma kula da lafiyarsu. Sannan da zaka kungiyar ta ce ta yaba wa gwamnatin shugaba biya wajen babbasan da suke yi, musamman na karɓar yan gudun hijira daga ƙasashe makwabta. Sai kuma jaridar Daga Hausar Fiyanda ita kuma da zaka ta ce ministan lafiya na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Maluda Marashi ya sanar da cewar kungiyar da ke yaƙi da ciwon hanta ta duniya wanda ake kira Paradox a dungure sun fara gudanar da wani aikin su a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru domin tallafawa waɗanda suke fama da wannan cutar. Ministan lafiya ya ce shugaban ƙasar na Kamaru ne Musa Biya ya umarci su da su domin ganin cewa sun ba da gudunmuwar su ga al'umman ƙasar da ke da. Jaridar Luwadi Sahel kuma ta arewacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru yanzu haka ta ce mutum sama da 175 yanzu haka suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro cikin watanni shida suka gabata. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban addinin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei a jiya Talata a birnin Tehran, inda ya tattauna akan harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu, yayin da kuma ya gana da shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a ƙoƙarin dawo da fitar da hatsi daga Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita. Wannan dai ita ce ziyarar farko da shugaban Kremlin din yayi a wajen tsohuwar tarayyar Soviet tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Uwar gidan shugaban ƙasar Ukraine Olena Zelenska ta gana da takwararta ta Amurka Jill Biden a fadar White House a jiya Talata. Fadar White House ta ce Zelenska ta ziyarci Washington ne domin nuna irin asarar da cin zarafi da Rasha take yi wa Ukraine ta janyo. Sun kuma tattauna kan ci gaba da goyon bayan da Amurka ke baiwa gwamnatin Ukraine da al'ummarta yayin da suke kare demokuraɗiyyarsu tare da tunkara irin tasirin da yakin Rasha ke yi. Daga ƙarshe adadin baƙaƙen fata da ke mutuwa ta dalilin shan ƙwayoyi fiye da kima a Amurka ya ƙaru a shekara ta 2020 idan aka kwatanta da shekara ta 2019 sakamakon ɓullar cutar COVID-19 da ta kawo cikas wajen samun kula da lafiyar al'umma da kuma rashin daidaiton launin fata da ake ƙara samu.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Alheri Grace Abdi da ta karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.